This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran duniya. Dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga akan tituna a Najeriya. A Abuja, babban birnin tarayyar kasar, masu zanga-zangar sun yi tarira waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba. A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna suna nema a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar, ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki 10. An yi ta a biranen Najeriya da yawa da arangamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Daya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Wisdom Chumania, mazaunin birnin tarayya Abuja, ya bayyana ra'ayinsa. Ya ce, "Mun cancanci mu ci muriyar albarkatun da muke da su. Muna da albarkatun ma'adinai, muna da albarkatun ƙasa. An albarkaci jama'a da abubuwa da yawa. Muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki, ba kawai ta mulke su ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya biya buƙatun jama'a. Abin ya isa haka nan." A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne, shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nemawa kanta daraja. Bayan haka, hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi 200 da take mai da martani. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Venice Igwe shi ne kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin. Kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla 13 a fadin kasar a yayin zanga-zangar. Vladimir Karamurza, mai takardar zama Amurka ta dindindin, ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yarin Rasha. Marubucin wanda ya taɓa samun lambar yabon Pulitzer, wanda aka yankewa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022, a jiya Alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi, wadda Amurka da ƙasashe abokan hulɗarta suka cimma da Rasha. Karamurza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na ƙasar Jamus, tare da biyu daga cikin 'yan Rasha 7 da aka sako ta dalilin yarjejeniyar, wato Ilya Hashin da Andrei Pivovarov. A wurin taron manema labaran, ya yi bayani dalla-dalla akan mummunan yanayin da ya fuskanta, ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni 10 a gidan yaron. Aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa. Ya ce su ɗaya kacin Rasha ta ba shi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa biyu a tsawon shekaru 2 da ya yi a tsari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Doha, babban birnin Qatar, a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh, wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi, wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, inda aka lullube akwatin gawar Haniyeh da na dogara wanda ke tsare da shi da tutar Falastinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin, an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar Haniyeh ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas, waɗanda dukansu ke zargin Isra'ila da aikata kisan. Haniyeh dai ya je Tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban Iran, Masoud Pezeshkian. Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin mayakan sakai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin Lamana. Da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kudi a birnin Addis Ababa a jiya Juma'a, Abiy ya ce gwamnatin tarayya na kokarin tuntubar yan tawayen amma da alama rashin hadin kai tsakanin kungiyoyin ka iya kawo kalubale. Ya ce yayi ta kokarin ganin kungiyoyin sun hada kai don samar da yanayin tattaunawa. Shugaban da bai bayyana kungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Afirka kuma ta ji. Idan ka tuna
daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu kasashe da ke makwabtaka da Nigeria suke cewa duk abin da ya shafi Nigeria su ma zai shafe su saboda haka suke a jihar ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata
to amin sun ma'anin lalle kan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban jiwa malama Grace
haka yake
yawa ko me aka yi
addu'a kullum
ko me aka yi ana so ne a sayi amfani na yin sa ba wai abin nan aisha akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali shin haka din wasu sun dikkata wasu sun marasa rayukan su yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukan su a sana'o'in su sun tsaya check da dai sauran su to muna fatan Allah ya sa kamar da kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yanda rahotanni suka bayyana a abin bai daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun bi kuma wato malama Grace ni abin da ma yafi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici amma dai abin da yafi ban sha'awa shine yanda gwamnatin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga duk da yake dai ba a kan su ne matsalar ko ba gare su ne matsalar take ka shukan ba amma dai akalla ba a fitar ba ga tsari irin na demokradiyya sai ga a iya cewa akalla sun fito sun san abin da mutum yake cewa sharing din feeling tare da su masu zanga-zanga
to Allah ya kara fahimta juna da kuma tabbatar da shugabanci na kwarai da kuma kara ba da zaman lafiya da ci gaban kasa wannan bala'i in bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa a Najeriya da kuma kasashe
gaskiya kan amin sun ma'amin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani shi ɗaya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda 'yan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata ƙabila ko wani abu ba saboda ni saboda abin da suke yaki a kan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin tsaro da yunwa da tsadar kayayyaki shi abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi ko da haka sai suka zo da murya ɗaya a cikin kamar dai da aka tsammananta za ki ga mabiya addini daban-daban in ma lokaci na ga ma wasu wurare malama Grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai yan uwansu mabiya addinin kirista suka zage su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga su kuma za a iya cewa aƙalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai wannan dai ci gaba ne ta yadda yan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar su muddin babu haɗin kai a tsakanin su.
Babu haɗin kai haka sun tsaya maɗaurin su ɗaya.
Na'am gaskiya.
To Allah ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya. Maimuna matar Aliko Auta Katinta Yelwar Gindin Akwati Barikin Ladi Zanzibar Plateau, sai kuma Amina da Amina matar Lawan Barkeji Jihar Sokoto da Hadara Gidado Tepo Fulanin Gindin Akwati, sai Adamu Baban Gida Ayuku Fulanin Gindin Akwati da Hajo Marar Barba mai nama Barikin Ladi, sai Aisha matar Usaini dan Gwace Karatuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama, sai Hafsat comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad Agwarmaji, sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silba da Hajara Ishaya Lamu dan masanin Limuru, sai Asaba Haruna Didi watar Mutuwa da Hajiya Hadiza Ramin Kura, sai Hajiya Aisha matar Bakuji direba Gindin Akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, sai Halima comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar Malami Kura garin Sarkin Noma, sai Sani mai lengi-lengi da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya.
Fata
nan da ke jikin rediyon nan
ashe
beraye suna jin
kai
kabar wani abinci ne
yawa
to shikenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kashe baya taba shi ma kwata kwata
to
ashe bai sani ba beraye sun ci leda
har sun kai gari
din sun shiga yawa sun je sun mun da ba radio sun kawaya ya sai kunna radio ya ji shiru
to
kenan sai dauki radio
yana
kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana bude radio ashe era da ya ci har ya haihu a cikin ba radio yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga gyara fita fiyar
kai
sai ba fulata ni da tanina yadda na yi wuf ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda
a gaskiya
ya dauki sandan shi ya fara bin bera da gudu ya ce wai a tare shi ga mai magana a jikin rediyo
ya zama bera
eh wa shi a je ta ke shi wannan bera shi ne ke magana a jikin rediyo tunda in ya ba ya fito
ba zai ko magana ba
magana ba kaji mutumin naka na sanyin na
alama gire zuwa wannan dusharin wabirawa ne da bari dusharin su ne mun sani
aka ce so tun daga yau ga shi dai yanzu shi ya sa yanzu in ka samu ba fulata ne ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne za ka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma za ka sullube to
ai ba fulatin ya san duk abin da yake gaya miki sharri ne dai kawai na mulawa da bare bari kuma ba komai suna kara cin bashi ne
da ga mallaba ta da daga ba da zo ta jini da aka tilas guda burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci dadi
Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta yi rita mana sauki da ba da umarni da yi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.